This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da kamfanin man Najeriya na NNPCL ya bayyana karuwar adadin man da kasar ke haƙowa, tare da hasashen cewa zai rage tsadar kayan masarufi a kasar. Manazarta na ganin cewa da saurari na akaba.
Dama shi matsalar Najeriya ba wai rashin kuɗi bane ba. Ya ake amfani da kuɗin? Shi kanshi tasirin da talaka zai gani ga ribar gwamnati ya danganta da me gwamnati ta yi ma talakawa. Shin ɗan Najeriya za su gani a ƙasa?
Akan wannan ne muke fatan za ku kira can anjima idan mun buɗe layukanmu domin bayyana ra'ayi. Lambar ita ce 202-980-6850, amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya. Za kuma mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, to amma kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya ya ce Isra'ila ta kai hare-hare ta sama akalla guda biyu a yammacin unguwar birnin Damascus da kuma ɗaya daga cikin yankunan babban birnin ƙasar a yau Alhamis ɗin nan, inda suka kashe akalla mutum 15 tare da raunata wasu 16. Kamfanin dillancin labaran Sana'a ya ce hare-haren da aka kai ta sama a unguwar Mazi a Damascus bayan garin Kudusaya a arewa maso yammacin babban birnin ƙasar sun rutsa da wasu gine-gine biyu. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na AP da ke wurin a Mazi ya ce ginin mai hawa 5 ya lalace bayan da makami mai linzami ya rutsa da shi ginin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai harin kan wuraren kayayyaki da cibiyoyin bayar da umarni na ƙungiyar mayaka masu da'awar jihadi a Siriya, sannan ta lalata cibiyar bayar da umarnin ƙungiyar ta'addancin da kuma mayakanta. Har-haren da aka kai ta sama a Damascus da kuma kusa da wajen birnin na zuwa ne jim kaɗan kafin Alilar Jani, mai ba da shawara ga jagoran addinin Iran Ali Khamenei, aka shirya zai gana a babban birnin ƙasar Siriya tare da wakilan ɓangaren Falasɗinawa a ofishin jakadancin Iran da ke Mazi. Hukumar zartarwa ta tarayyar Turai a yau Alhamis nan ta ci tare da dandalin sada zumunta na Meta dala miliyan 840.24 kan yadda take dokoki da ke amfanar kasuwar Facebook, ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar, wanda wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da ita tun da farko. Hukumar zartarwar tarayyar Turai ta ce tare kamfanin Meta saboda keta dokokin EU ta hanyar ɗaura keɓantattun tallace-tallace ta intanet a kasuwar Facebook zuwa dandalin sada zumunta na Facebook nata, da kuma rashin adalci wajen sanya yanayin kasuwanci ga sauran masu ba da keɓantattun tallace-tallace na intanet, inji hukumar ta tarayyar Turai. Kamfanin Meta ya ce zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin, amma yanzu haka zai aiwatar da shi da kuma aiki cikin sauri da kuma ƙaddamar da mafitar da ta dace wacce za ta magance abubuwan da aka yi nuni da su. Matakin na hukumar tarayyar Turai na zuwa ne shekaru biyu bayan da ta zargi babban kamfanin fasaha na Amurka da ba da wani keɓantaccen tallace-tallace a kasuwar Facebook, wata fa'ida ta rashin adalci ta hanyar haɗa ayyukan biyu tare. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza da Lebanon a yau Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto inda take zargin Isra'ila da aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan bil'adama. Rahoton ya ce jami'an Isra'ila waɗanda ke ta raba mutane da matsugunansu da sauyawa fararen hula matsuguni suna aikata laifin yaƙi na tilasta ficewa, sannan matakin ya yi kama da yunƙurin kawar da wata ƙabila a yankin da Falasɗinawa ba za su iya komawa ba. Rahoton ya ce ƙungiyar Human Rights Watch ta gano cewa tilastawa mutane barin matsugunansu ya zama ruwan dare, kuma shaidu sun nuna cewa ya kasance cikin tsari kuma wani bangare na manufofin kasar. Irin wannan ayyuka kuma suna zama laifukan cin zarafin bil'adama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Rasha ta bayar da rahoton cewa ta kama wani ƙauye a gabashin Ukraine a ranar Alhamis, yayin da dakarunta ke ƙara tunkarar garin Kurakhov. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin sun kama ƙauyen a Bazoniska a yankin Donetsk. Garin yana da yawan mutane da suka kai kusan 20,000 kafin a fara yaƙi a 2022, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. Har ila yau Rasha ta ba da rahoton lalata filayen jiragen saman Ukraine da cibiyoyin makamashi tare da harbo jirage marasa matuƙa 78, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Rasha ya rawaito. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa 21 daga cikin 59 da Rasha ta harbo cikin harin da aka kai mata cikin dare. Manazarta da biyoyi ta zanta da su sun bayyana shakku kan matakin da China ta ɗauka a baya-bayan nan don cire harajin kayayyaki daga ƙasashe mafiya ci baya masu hulɗar jakadanci da Beijing da suka haɗa da 33 daga Afirka a wata mai zuwa. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sanar da hakan a taron 2024 na taron kolin haɗin kan China da Afirka da aka gudanar a birnin Beijing a farkon watan Satumba. Manazarta na ganin wani ƙoƙari ne na faɗaɗa tasirin ƙasar China da Afirka ba tare da kawo wani ci gaba ba.
Muhammad Hafiz Baballike nan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskarar rahotanninmu. Kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL ya bayyana cewa an sami ƙarin adadin ɗanyen man da ƙasar ke haƙowa daga ganga miliyan 1,400 zuwa miliyan 1,800, tare kuma da ikirarin cewa hakan zai sauƙaƙe hauhawar farashin kayayyaki da kuma ɗaga darajar kuɗin ƙasar na naira. To sai dai masana na ganin cewa sai fa idan gwamnati ta yi amfani da wannan ci gaba kamar yadda ya kamata ne kawai al'umma za su ji sauki a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa kan tsananin tsadar kayan masarufi. Wakiliyarmu Abuja Halima Abdurra'uf ta yi kuma na da ƙarin bayani.
Wannan ƙari a yawan gangar ɗanyen mai da mahukuntan kamfanin NNPCL suka bayyana sun ƙara a kan yawan wanda ake haƙowa da bi rasa nasaba da wani tsari mai suna war room a turance da NNPCL ɗin ta ƙaddamar don tsare-tsare da sa ido a kan al'amuran da suka shafi haƙowa da fitar da ɗanyen mai a watan Yunin shekarar nan, kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban sashen saka hannun jarin kamfanin NNPCL ɗin injiniya Balawunti.
Mun samu ƙari da ya wuce ganga mai fetur 2,400. Alal misali kika dauki lissafi wannan gangan mai 2,400 da ake samu a kowace rana, in kika dauki kwana 30 a cikin wata daya za ki ga cewa a kowane wata muna samun karin man fetur da ya kai ganga miliyan 12. A bisa ga farashin da mai yake a duniya, in kika dauki misali $80, idan kika tara yawan wannan kari da aka samu ana samun karin kudaden shiga ma kasa da kuma dukkan wanda suke wannan ma'aikata da ya kai ma akalla $1 miliyan 960. Fiye da haka a in kika hada ma da wasu kudaden da muke samu ta gurin iskan gas, kudin yafi haka. Wannan kudi ne wanda da ba ma samu shi, amma yau sai muka same shi ya zama kari. Babban abin da wannan zai yi shine zai taimaka karawa gwamnati kudaden shiga. Wannan abubuwan shine muke kyautata zaton zai samu babban ci gaba a tattalin arzikin kasa, ya taimaka gurin rage dukkan wahalan da muke ciki yau.
A can shekarun baya dai ana haƙo mai sama da ganga miliyan 2 kafin bayyanar matsalar tsaro, rashin samun masu saka hannun jari da yawa da satar ɗanyen mai, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a bakin shugaban kamfanin NNPCL Malam Mele Kyari.
Shekaru da suka shuɗe an taɓa yin ganga miliyan 2 har da 2,500, amma abubuwa suka taburbure shekaru 15 da suka wuce ana ta samun matsaloli na rashin sa jari da kuma rashin tsoro har ya kai iyaka, kamar wannan shekarar Jun har kai kasa har ya kai bai wuce ganga miliyan 1,400 ba. Sai muka hanga cewa idan aka saki wannan halin aka kai ranar da za a ce abubuwa sun taburbure abune mana kuma ba za mu yi musamman wani nasara ba. Shi yasa muka tashi muka tada wani sabon yaki na farko a tabbatar cewa an gano bakin zaren tsaro da kuma masu yin aiki kowa ya koma ya je aikin shi da sauransu. To aka samu wannan haɗin kai kuma Allah da ikon shi yau muka tashi daga inda aka sani na June yau muna cikin ganga miliyan 1,800 kuma muna kikkiawan shiri da zato cewa nan zuwa December za mu cika zuwa ganga miliyan 2.
A wani bangare kuma wata mazauniyar birnin tarayya Abuja Faiza Nasir ta ce
to a gaskiya wannan al'amari yayi kyau sosai in ka duba yanayin tsadar mai wanda yayi affecting din abubuwa musamman abinci din nan nan ake amfani gurin safaran abinci zuwa gari gari da sauransu. To a gaskiya wannan al'amari da ya faru za a samu sauki.
Sai dai kwararre a fannin nazarin tattalin arzikin man fetur kuma malami a jami'ar Nile dake Abuja Dr. Ahmad Adamu ya ce
karuwan adadin gangar ɗanyen man fetur da Najeriya take samarwa a durana da kuma shi ma iska gas da ake samarwa ya karu. So wannan na nufin cewa gwamnati za ta samu kuɗin shiga kuma abinda gwamnati take samu a hanyar haraji zai karu wanda kuɗin shiga na gwamnati ya karu. Ya rige madai gwamnati ne za ta da kuɗin. Kuma wannan karuwan ya zo a daidai lokacin da shi man fetur yayi sama tunda kowane ganga ɗaya ana saida shi fiye da $70. Dama shi matsalar Najeriya ba wai rashin kuɗi bane ba. Ya ake amfani da kuɗin. Shi kanshi tasirin da talaka zai gani ga ribar gwamnati ya danganta da mai gwamnati ta yi ma talakawa. Shin 'yan Najeriya za su gani a ƙasa an sace da gwamnatin tarayya ce za ta ibadawa kuma ta hanyar me za su aiwatar da wannan rarar kuɗi da aka samu.
A baya-bayan nan ne kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya wato IFMAN ta cimma yarjejeniyar samun tataccen mai kai tsaye daga matatar man Dangote dake birnin Lagos bayan shafe dan lokaci ana kwan gaba kwan baya. Baya ga cewa al'ummar kasar sun shiga wani yanayin matsi sakamakon ƙari akan farashin litar mai. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Halima Abdulrauf kuma kamar yadda muka yi matashiya wannan ne maudu'inmu na yau inda muke so ku kira ku bayyana ra'ayi. To kuna sashen wato kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu je ga buɗe layukan tarho bari mu saurari shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai tabo batun taron babban zauren kasashen duniya kan al'amuran sauyin yanayi wato COP29. Sai kuma irin rawar da kungiyoyin rajin kare muhalli suke takawa wajen shawo kan matsalolin kwararowar hamada a kasashen Afirka na yankin yamma da Sahel. Sunana Aisha Mu'azu. Yayin da masu ruwa da tsaki daga sassan duniya suke ganawa a wajen babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda tuni yakan kama a ranar 11 ga watan Nuwamban bana a Azerbaijan. Kwamishinan Muhalli da Al'amuran Sauyin Yanayi a jihar Kano Nasiru Sulaibaru wanda ya halarci taron ya ce taron ya maida hankali ne bana akan yadda za a tanadi kuɗaɗen da aka yi alƙawarin samarwa da zimmar taimakawa ƙasashe masu tasowa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su.
Abinda na fi gani bambanci tsakanin wannan taro na bana da kuma na bara a fahimta ta kamar an samu ci gaba kwarai da gaske, saboda bara an yi magana akan wannan lalacewar yanayi da kuma yadda za a taimaki kasashen da watakila aka fi lalata musu yanayi irin su Najeriya, yadda za a samu kuɗaɗe da za a tallafa musu don su kula da matsaloli wanda wannan sauyin yanayi ya jawo musu. A bana ana ƙoƙarin ya zaya a tattara kuɗin domin a tabbatar da cewa sun amfana. Abu na gaba da ya fi ɗaukar hankali na shi ne yadda ake ta maganganu musamman na yadda zaɓe na Amurka ya kasance, domin wannan zaɓen zai iya jawo sauye-sauye da dama a cikin wannan taro da ake yi akan maganar sauyin yanayi na duniya gabaki daya, saboda rawar da ita Amurka take takawa wurin tallafawa wannan taro, da kuma ta yanda take daya daga cikin manya-manyan kasashe da ake sa ran wancan kudade da ake magana na lalata yanayi a kasashe masu tasowa za su fito a matsayin ta na kasa wadda take daya daga cikin manya-manyan masu lalata yanayi. To kamar yadda aka sani, shi sabon shugaban kasa da aka zaba, a saboda halinsa da aka sani ta yanda yayi wa wato rukon tsakainar kashi da wannan tsari na sauyin yanayi, ana sa ran cewar a wannan karan ma ba zai bashi muhimmanci ba, dan haka Amurka ba dole bane ta bada wannan kuɗi da ya kamata ta bayar domin a taimaki kasashe masu tasowa saboda lalata musu yanayi da aka yi. Kasashe masu tasowa irin su Najeriya, magana ta gaskiya, za su iya fuskantar kalubale kwarai da gaske, saboda kudaden da ake magana su kasashe da suka fi ba da gudunmawa wurin lalacewar yanayi za su bayar, ita Amurka tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen. To duba da irin halinsa da aka sani shi shugaba Trump, ana zaton cewar ba zai dawo ya ci gaba da ba da wannan kudade ba.
Matsalar sauyin yanayi a kasashen Afirka yana da nasaba da kauracewar matasa zuwa kasashen yamma don neman sauƙin rayuwa, lamarin da ke tattare da kalubale da dama. La'akari da cewa a bana kasar Nijar kamar wasu kasashen Afirka a yankin yamma da Sahel da dama, inda a 'yan shekarun bayan nan ake fama da ƙarancin ruwan sama, sun fuskanci ambaliyar ruwa da ta yi ta'adin gaske da aka jima ba a ga irinsa ba, bayan saukan ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya sanadiyar asarar rayuka, albarkatun gona, dabbobi da muhalli. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya hada mana rubutu akan yunkurin da wata kungiya take yi a Nijar don rage matsalar kwararowar hamada.
Wannan shi yasa wata kungiya mai suna MBR Dansa Gajar Maradi Soma Aikin wata ya kurfadakar da jama'a game da tattalin itacen a cikin gonakai da zai dawo da yanayi da zai rage tsananin zafi tare da yaki da gurgusuwar hamada. Kungiyar ta shahara a wannan aikin kamar da shugaban kungiyar ta MBR Dansa Gajar Maradi Ali Neno ya yi wa mahalarta taron fadakarwa garin Bazaga cikin gundumar birnin Kwanne karin bayani.
Mu ne mazauna karkara da kanmu muka kawo tsari proje da hamu da gwamnati, aka samu aka cin wannan gura. Tunda Allah ya ba mu wannan ilimin, mun samu wannan dama dan mu ba mu girka kungiya dan mu je mu dawo ma ƴan uwan mazauna karkara na cikin kasar Nijar da kewaye. To shi ya kawo dalilin da yasa muka girka wannan kungiya, muka ce to duk mai so za mu je mu dawo mashi cikin ilimin da Allah ya ba mu dan mu samu mu jawo hankalin ƴan uwan mazauna karkara yadda ake tattalin ice, yadda ake kula da shi ba tare da an matsa mu kowa ba, kuma a dawo da tafarkin dajin kamar yadda ya kamata dan a samu a ci amfani da shi. To wannan kungiya yau sun kice muku ta je nesa kwarai, tunda wanga projen ma kadai da ya gayyato mu gari 157 wanda muka yi wannan aikin kuma ya samu ya ci nasara, shi ya kawo har yake tsara garuruwa. Bayan wanga proje da dama cikin kasar Niger mun samu mun yi aiki, mun yi ketare da dama, mun yi shi Benin, mun yi shi Burkina, mun yi shi Nigeria, mun yi shi Senegal, mun yi shi Mali, dukkan mun tayi mun dawo mai uwan mazauna karkara. Kenan shi yasa yau muka ce to su mu a kirawo wakilan garuruwa mu ba su bayani, mahakunta su ba mu goyen baya, a gaya musu su dawo mu dan a samu a cimma nasara, kuma ku cimma gurin da muke so dan a samu a tattara itatuwa a cikin wanga a yanki.
Ita ma madam Hadiza Habu Habibu da ke wakiltar ma'aikatar gandun daji a wurin wannan yakuwar ta kara bayani game da husar tattalin itace da wannan kungiyar ta MBR da ke samun tallafi daga DOB ke ta hanyar sassaben zamani.
A can da farin ana yin fama da ruwa utu wannan aita plantation na itace. To ice in ka dauko shi ka zo ka kashi ka dasa ga wuri, misali kaman ka tilasta mishi ne ya rayu a cikin wata kila ba inda ya so ba, to sai aka lura wasu itacen ko ana ba su kulawa ba sa kai labari, sai aka huto da wannan tunanin husa'an nan ta ice da ya huto dan ra'ayin kanshi cikin gona, ana tabbata cewa wurin nan ya gamsu da shi ne shi yasa ya huto. Kenan in aka kama mishi ice kamar yaro ne kulawa yake so, in aka kama mishi sannu a hankali za ya tashi. Shi wanga sassaben zamani da ake yi ana yin shi ne saboda abubuwa da dama a mu fannin gandun daji da muka dauka. Lokaci ya kama na ana fama da iska mai karfi, ana fama da ruwa in suka zo su gabce kasa da dai sauransu. To an lura cewa rayuwa da mi yaka haka nan karancin itace ne saboda mutane wani yanayin rayuwa ya sa an dogara ga daji aladawar sai an sari ice shine za a ci shine za a sha babu wani abin da ake iya yi
shi ma wakilin kungiyar DOB da ke kama ma mazamna karkara akan wannan aikin yana cewa sai fa kowa ya kama idan ana son cimma manufa wannan aikin dan raya yanayi da dawowa da rayuwa a yankunan da suka mutu sanadiyar canjin yanayi ga Aminu Nasiru wakilin DOB Bazagam
ce kowa san muhimmancin shi da na za ka ganin mutane suna ta kashe ice ba ruwan su ganin suka ice na sarkin daji na alhali kai mai gona kana adda icen ka kenan bai kamata a ce sai ka jira wanda aiki ya mishi yawa ya zaka shi kare maka ice yanzu misali komai nan kusan gari 31 ba akwai to amma a ce sarkin daji guda akwai garin ga shin shi na zai tashi tai jema shi tai mazoji shi tai koreyawa duk ɗaya rana kuma ana nan gaban na ɗaya rana kenan in ku ɗan gari ku hakama to abu zai so sauki insha Allah ta'ala to wadanga bakin da muka kira su dama kanta ya ne su ma manoma na kamar ku abinda ya samu ka jawo su saboda hira tsakanin manomi da manomi ta haita ya daidai yanzu ɗan takarra suna kutubta muku ba ku ganiya mai manoma na kamar ku haka sun ka fara kadan kadan gashi yanzu kuna gani ko ina kiran su ake to ku ma muna fatan wata rana a ce kuna ka taya a kira ku wani waje ku zo ku karanta mutane yadda ake amma abun bai sai kun yarda lalle aikin ku ne kuma sai kun yarda itace naku na kamar yadda haci suke na tun da yanzu mutum bai yarda a zo gonar shi a kama haci an shi amma wai an ka ina sarar ice sai ce a ai ice na latanan na kenan itace na kowa na kuma dole sai kowa ya kama in ana son a samu ciyo kan abun
sake da ya dawowa da itatuwa a wuraren da ba su a can baya zai sa a ƙara kawo gudunmuwa domin yaƙi da illoli da canjin yanayi ya haifar da ma raye wuraren kiwo da noma da mazamna karkara suka dogara da su ainihi
a nasa ɓangaren kuma Umar Falladi Dahiru Director Kungiyar African Desertification Control Initiative wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar kare kwararowar hamada a jihar Kano ya ce matsalar kwararowar hamada tana da girma sosai kuma ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin magance wannan matsalar
kwararowar hamada tana ɗaya daga cikin manyan matsaloli na muhalli da ake fama da su a Najeriya da kasashen mu na Afirka. Kasashen mu zaka ga kasar noma, kasar kiwo, duk wannan matsala ta kwararowar hamada ta mamaye su, ta saka mutanen mu ba su da wani takamaiman abin yi a waɗannan hurare da suke noma, suke samun abinci, suke kiwo, ake samun al'amura na rayuwa. Matsala ba karama bace gaskiya kuma dada karuwa take yi, tabarbarewar kasar noma, sare bishiyoyi da shauran su duk suna da asasa wannan matsala da ake fama da ita ta kwararowar hamada.
Sai a biyo mu bashi a cikin shirin mu na makon gobe idan ne duka ya amince. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Muhammad Hafiz Babanni da Haruna Mamman Bako da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu take cewa mu haɗu a shiri na gaba.
Ta gaida Aisha Mu'azu. Masu saurare, lokaci yayi da zan bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi kamar yadda muka ce dangane da ikirarin da kamfanin man fetur na Najeriya na NNPCL yayi cewa samun ƙarin adadin danyen man da kasar ke haƙowa zai sauƙaƙe hauhawar farashin kayayyaki da kuma ƙara wato ɗaukaka darajar kuɗin ƙasar na naira. Lambar da za a kira in za mu tuna ita ce wato 202-980-6850 amma fa sai an fara saka alamar alamar ƙarawa tarawa kenan plus kenan da kuma ɗaya. Okay. Shi muna da mai kiran mu a na farko daga Kaduna. Wake magana daga Kaduna? Wake magana daga Kaduna?
Alhaji Musa Garo ke magana daga Kaduna.
To madalla Alhaji Musa Garo, a bayyana mana ra'ayi kan maudu'in da muka ambata.
Wallahi sai dai garin ne ma dai maudu'in da ya dan bace mana.
To muna magana akan ikirarin da kamfanin wato mai na Najeriya ne NNPCL yayi na cewa karin gan hako mai da Najeriya ta yana wai zai rage tsadar kayayyaki da kuma daga darajar kudin kasar.
Eh to ai da muka gane Malam Murtala idan muka dauki wannan batutuwa da ita gwamnati take yi na wannan magana in biyar da za a ce yau ita kasar Najeriya za a samu saukin abubuwa din bangaren man fetur dukkan da wayannan abubuwa ba za ka same su ba. Kuma kaga duk wayannan matsalolin da ake fama duk abin da talakawa suke fama.
To ina ga line naka watakila ya sami tangarda sai a saki gwadawa kamar yadda muka fada. Ina ga muna da mai kira na gaba wake kan layi. To bari mu shi ma dai ina ga kamin ya samu zuwa kamar yadda muke tunatar da masu sauraron mu cewa za mu yi wato muna magana ne akan abinda okay to bari mu ji wake kan layi wake kan layi.
Hello, Alhassan ne daga Kaltungo, Gombe.
To menene ra'ayinka?
Hello. Hello, assalamu alaikum. Anan.
Na'am.
Ra'ayin anan ne ba? Batun tsadan mai da ake cewa an ƙara don saboda a samu tattalin arziki. Yawan ƙarin ba mu ga ƙarin ba muna ganin ƙari amma ba mu ga tattalin arzikin yana ƙaruwa ba. Kullum mutane a talauce.
Ina ga baka fahimci abin da ake nufi ba. Ana nufin ta sami ƙari ga man da take haƙowa. Amma dai bari mu je ga mai kiran mu na gaba daga Nasarawa. Wake kalai daga Nasarawa.
To alhamdulillah. Kuna tare da Garba Sale ne likitan radio daga nan karamar hukumar Domin Jihar Nasarawa.
Na'am.
To a gaskiya wannan labari da muka ji ya yi mana daɗi mu musamman mu talakawa. Aka ba da bayanin cewa za a samu sauki ta wajen bangaren karin samun gangan mai da aka samu a Najeriya. To wannan abun farin ciki ne da zai kawo kuma hauhawan da kuma naira mu za ta samu daraja. Kaga kenan ya zama mu talakawa wannan abun farin ciki ne kuma muna jinjinawa. Kuma muna fata wannan yunkurin da aka yi Allah Ubangiji ya sa ya dore.
Domin to madallah. Bari mu je Gombe. Da ba muke tada a Gombe.
Assalamu alaikum natijan arziki Allah ka rayuwa albarka.
To amin summa amin wake kan layi.
Kana tare da Malam Magaji a local government committee Nigeria Sindika district.
Na'am, menene ra'ayi?
Wannan maudu'in da ake na maganar mai Allah ya dore ya tabbatar da alheri a Najeriya mun nan.
To madallah to muna godiya.
A hankali.
To madallah bari mu je jihar Plateau. Wake kan layi a Plateau. Muna Plateau.
Kuma ba make barka da.
Barka ka dai. Wake kan layi a Plateau.
Buhari ne daga Kwakwan Fan Plateau State.
To madallah Buhari a menene ra'ayinka?
To ra'ayina alhamdulillah kamar yadda an fada cewa an samu karin haka mai na Najeriya don saboda a samu sokin al'amari a Najeriya. To Allah ya sa dai ba giringirin ba ta yi mai.
To amin summa amin bari mu dire daukar kiraye-kirayen namu a babban birnin tarayya Abuja. Wa muke tare da shi a Abuja?
Assalamu alaikum dan uwa, barka da kokari da fata wani lahiya.
Barka ka dai dan uwa.
Wallahi na ji daɗin farin ciki da samun ku. Sunana Usman dan kula da anguwar Rana daga nan babban birnin tarayya Abuja.
To madallah Usman, menene gudunmuwarka?
Gaskiya na ji maudu'i kuma Allah saka da alkhairi. Ni na ji daɗi da murna da farin ciki. Allah Ubangiji ya ɗora a kan haka. Allah kuma ya ƙara kawo mana sauƙi da sassaucin kayan masarufi kamar yadda na ji sun faɗa.
To madallah Usmanu ɗan Fulani, saboda ƙarancin lokaci muna godiya ƙwarai ga dukkan waɗanda suka kira da ma waɗanda suka yi ƙoƙarin kira ba su samu ba. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To Murtala, kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya ya ce Isra'ila ta kai hare-hare ta sama aƙalla guda biyu a yammacin unguwar birnin Damascus da kuma ɗaya daga cikin yankunan babban birnin ƙasar a yau Alhamis ɗin nan, inda suka kashe aƙalla mutum 15 tare da raunata wasu 16. Kamfanin dillancin labaran Sana ya ce harharan da aka kai ta sama a unguwar Mazi a Damascus da bayan garin Kudisaya a arewa maso yammacin babban birnin kasar sun ritsa da wasu gine-gine biyu.
To Hafiz bari mu taka ma birki saboda lokaci. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Baba Yakubu Makeri da ya shirya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.